Assalamu alaikum masu kalamu da sauraronmu, barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da mu a tashar talabijin duniya a cikin shirin barka da asuba. Shirin barka da asuba na nesa zaburo kai kallo ga mu a talabijin duniya a cikin wannan shiri na musamman, shirin da muke tattaunawa a kowane lokaci idan fa Allah yi a wannan rana ta Lahadi. Allah madaukakin sarki mai cikakken iko, Allah kadirin ala kulli shay'in, Allah ya ga dama mun iso a wannan zauri don ci gaba da wannan shiri na musamman. Mai sauraron mu lissafi na kalanda ta Islam, 21 ga watan Sha'awal, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya daidai da 22 ga watan Mayu maladiya aihuwar Annabi Isa alaihi salatu wasalam 2022. Masu kalamu da sauraronmu, yau ga mu ranar Lahadi, kuma lokacin da kuka saba da kallonmu lokacin ne, amma sai dai lokacin ya tafi. Muna neman gafara da afuwa masu kallonmu, gashi har mun bata mintuna kusan 35, wanda walakila kuna nan kuna jiran wannan shiri mai tarin albarka. Da haka ku yi hakuri, za mu tafi tare da ku in Allah yarda a yanzu. A cikin wannan shiri kai tsaye, muna isar da gaisuwa ta musamman zuwa ga malamai magada, annabawa, malamai hitila ta duniya, tare da baran addu'a zaman lafiya, kwanciyar hankali, arziki da wadata a ƙasarmu da ƙasashen musulmi na duniya. Allah ka tsare mu, ka tsare imaninmu, ka taimake mu daraja Annabi da Alƙur'ani. Sannan muna isar da gaisuwar mu ga saraki iyaye na ƙasa masu martaba, muna gaishe da ku. Allah ya taimake sarakuna, sannan tare da masu garuruwa, masu unguwa, sannan dukkan ku muna muku fatan alheri. Sannan da wannan dama za mu isar da gaisuwar mu ga dattijawa na ƙasa, sannan su dattijawa maza da mata. Haka zalika za mu koma akan ɓangaren matasa, maza da mata, musamman matasa masu neman ilimi, waɗanda suke ta karance karance ganin cewa su ne mai yan gobe. Idan suka tsaya yadda aka taso, to lalle ku ana nan gidan jiya kenan, wai noman goji. Ku canza salo, saboda yanzu duniya tana son ilimi. Ka san ilimi, ka san yadda zaka tunkari abokin tafiya, ta haka ne zaka iya tsaye da kanka da kafafunka, ka tsaya da ƙasarka, sannan ka dage ka san cewa da a ƙasarka ƙasarka ce. Muna isa da gaisuwa a gare su kwarai da aniya, suna iya kokarin su nasarar wasu abubuwa, shi yasa suke bibiyar mu ma a karatun da muke da malam wanda suke ɗaukar wasu darsa wannan fili jami'a ce masu kallonmu. Daga nan za mu isa da gaisuwar mu yanzu ka zuwa ga masu kamfanin wutar lantarki a DG. Allah ya tsare ka a kamfanin wutar lantarki ba ni shele, ka san dai akwai wutar za mu yi aikin malam. Sannan muna isa da gaisuwar mu ga kamfanin ruwa Sin, wala, wanda yake bada ruwa a yi wanka, a sha, a yi arwalla, sannan kuma a samu bukata. Muna gaishe da kai DJ da ma'aikatanku. Bari mu isa da gaisuwar mu ga jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya, za mu game su wuri ɗaya dukkansu, muna gaishe da su. Duk inda jami'i yake wanda yake sa uniform, to aiki ya rage a gare sa, saboda su ne suke tsaye ta hanyoyin da suke tsaya don kare ƙasa da dukiya da al'umman ƙasa akan yadda tsarin doka da oda ya ba su na jami'i. Sannan muna isa da gaisuwar mu ga 'yan majalisar dokoki da ministoci, sannan tare da shi shugaban ƙasa da gwamnatinsa, da kuma dukkan wasu daraktoci waɗanda suke a cikin wannan ƙasa. Sannan ina isa da gaisuwa ta musamman zuwa ga duk wanda yake bibiyar mu a cikin wannan shiri a gidanin jireki a ƙasashen waje, sannan da ɗalibai da suke cikin jami'o'i daban-daban. Dukanku ku kasance da mu a yanzu, tare da malami abokin tafiya,
almajirin malam mai
imam na masallacin Imam Malik, wanda muke gayyatuwa muna tattaunawa a cikin wannan shiri. Mausararmu shirin mu sunansa siyasun duniya. Yau muna cikin kashi na 9 za mu tashi, haka ne malam?
Eh, to
ko kuna nazarci ne?
Ina dai
a hakan nan
zaton, haka
9 haka ne, kashi na 9 za mu tashi,
to mu tayi na 9.
Wani yaro suke ci abinci da bawinsa, to cikin duhu ne sun ji yunwa, sai aka kama sa. To shikenan, sai yana nade bibi su ku suna daukar guda-guda, sai aka yi walƙiya, sai yaran suka ce a babu bibi ne, ya ce mu je bibi ne.
Yalmunasawa shi wani da anka kawo musu dan waki da shi da abokin shi suna ci kisa da ake bayarwa ka san wani bi ana kawo su lura abin nan to shine anka ce dan waki anka kare to ka san dabi'a tsakanin abokai kowa na son ya kware wani tunda duniyar ma yanzu gaba ɗaya in ka duba kowa son da shi kai shi kware abokin zaman shi illa man rahimallah to shine ba an kada ci sai ce aboki na ha dan waken nan yayi dadi kwarai
to
yayi dadi da cewa a haka nan nan yace sai dai aboki na honi ba uku na ni turawa a ce wai cikin duhu uku na
uku uku ya mata
sai aboki shi ce kai dan waken na yace wallahi ni duk tunani na na aka dambuna haka
kawai mata
a ce shi sai ya ga mai na sai tsakanin horta Allah ya kyauta
ali ya rabbi imam zamu je karatu tunda ba mu da lokaci kage da abin ya
ba komai abinda aka samu Allah ya sa albarka
amin ya rabbi zamu kokari mu tashi a cikin yau karatun mu kashi na 9 Allah da a cikin siyasun duniya siyasun duniya nan da muke magana a kowane lokaci in zamu sake tarar da mutane abu ne da ya shafi duniya wanda ba ya shafi fanni ɗaya bane ya shafi duniya ne duniya haka take har suka yi wani dan kumbu tana juya suka ce to haka suka samu damar da suke juya duniyar da hannuwansu da iliminsu da dubararsu da karfinsu da wayansu
haka
to me ya samu ba za mu tashi ba
to ai sai mu yi karatun sai mu tashi domin da ilimi shi kamata ya zama to jagoran mu
na'am
idan babu ilimi ban kaura za a yi
baka san abu ba
to shikenan ban
da haka kawai
a doli to ai sai mu ke ta jan hankalin ƴan uwa su san ga yadda abin yake
na'am
gurgudun iko mu kuma kofa ce ta bincike an bude ta kana iya fadadawa mu iya kanmu mu dan nuna maka ga yadda abu yake in kana da damar bincike kana son ci gaba sai ka kama kanka
to bar mu je Abdulrazak ne bisa inji tare da Abdul Karim Abube wanda yake bisa na urori da sauran abokan nan mu duk da bamu gaishe su ba na san za su yi mana afuwa dukkan su suna nan tare da mu akan siyasun duniya kashi na 9 mallan zamu dora a yanzu idan ka shirya bisa mutsari
insha Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إيه علاجي كبري يدي ينقوا سوكا سني وانغا موضوعي كسي نتراني
نعم
أن أو كوشي تون دقا أسلين كلمة سياسة أسلين تسي... كلمة تسي... تسي... مسلين
حكا
كما سياسة كلا بيوتي أكوي سياسة مي كيو أكوي سياسة ودباتري كيو بأين يدي مكيو توناني با كوبا حكا مجي بيان وانا سننكو ممنون فال إما أنرتا ياوتي سياسة كوي كجاغورن تكاسا كوكا جاغورن تيوتي a'a ita ta shafi jagorancin kasa jagorancin duniya jagorancin ma'aikata jagorancin gidanka a'a hatta da siyasa ta yadda kake tafiyar da rayuwarka to kinan abu ne da yake da fadi sosai
na'am
satin da ya gabata mun dan dauko mun fara bayani ko kafin wancan sati mun fara bayani nau'uka na siyasa daban-daban mun yi bayani kan yadda musulunci ya bayani siyasa ta cikin gida mun yi bayani yadda musulunci ya bayani akan siyasa ta kasar waje ko ba haka ba to muna tsakar bayanin siyasa ta kasar waje mun dan shigo cikin siyasa ta kama kariya
sai
lokaci sai mun halin sa to kafin da shiga cikin maudu'i ga dangadan ina so in danyi ishara zuwa ga abu guda saboda karancin lokaci shine cewa cikin siyasa ta cikin gida mun yi bayanin musulunci ya ce a kare addinin mutane
kamar yadda dai muka yi
ko ba haka muka faɗa ba muka ce in ba a kare addinin mutane ba wannan jagorancin ba zai yi kyau ba sai gashi sati wancan da ya wuce Sakkwato wata arniya kafira za mu ce wanda ba san ciwon kanta ba gashi ta ja makanta bala'i na duniya da lahira to ita ce abin tausayi an gane ko da ta zagi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal iyad billah wannan zagi da ta yi kaga irin yadda kai mata kuma yanzu kasar gata nan tana mi tana batun kasar ta dagule kuma ba abin in ya dagule a Najeriya ba Najeriya ɗaya zai dagulewa ba a duniya ne gaba ɗaya zai dagulewa
kuma wannan al'amari in ka dauke shi yana kunshe da siyasa
madalla ai siyasa ce siyasar duniya ce yo ga abin da ya taba Najeriya yana son yanzu ya hada duniya ai siyasar duniya ke da cikin gida kaga abin hayya kai
na'am
to kenan kiran da muke yi da muke cewa musulunci ya ce a kiyaye mutane addinin su ga dalili gashi an gani abu na biyu daga cikin abubuwan da muka faɗa waɗanda abubuwa guda shida a kiyaye ma mutane hankulan su
a barka musu abin da
kada a kawo abin da zai taba hankalin su kada a kawo abin da zai kautar da su daga abin da ya dace su aikata idan aka yi wasa ko anka kawo addini ko tunani wanda zai gurɓata kwakwalen mutane ko aka kawo aka bar matasa suna shan miyagun ƙwayoyi mi abu zai faru ba matasa ɗaya ba duk wanda zai sha ƙwaya cikin al'umma musiba ne amma matashi shi da ake tunanin zai zama wani abu a gobe abin da shi ya fi zama tashi
hankali
to sai gashi a ƙasar Niger wanga sati da ya wuce ɗalibi ya ɗauko yuka ya kashe malaminsa
saboda abin da bai taka kara
jami'an tsaro aka ce kuntu sun bincika sun iske bai taka kara kare ba ƙwaya ce ya sha
to idan ka dauki abubuwan ana kwatanta wala kila wata irin majiya sun ce ya zo da wasu yak kama da ba ta dake wasu ɗan duwatsu na da wasu yace je gida ka kuda to kage kenan tunda ya sha ƙwayan sai ya fusata
madalla sai ta nuna mai dami malam zai abin nan to kaga abin da muke son ga shi kenan rashin tsare ma mutane kwakwalen su da yaron bai sha ƙwaya ba da gaban da ba ta faru ba
kaga yanzu a tsarin da ya ja
ya yi a karbi dan shekara goma yanzu in dan yaro dan karbi na ya kashe malamin sa ina za mu kenan ina aminci
ya kuma har abada
to shi kenan shi
kaga babu da'a ba mutunci ba
ma shi ba ya mai da kasar baya saboda na farko
ya
kashi shi yaron bai kai inda za a yi masa shari'a ba na biyu ya bada mummunan misali a ƙasar Nijar da duniya gaba daya
ga karamin yaro
abu na uku ya kashe mutumin da ke yi ma ƙasa aiki wanda adda experience wanda zai iya karantar da dubban ɗalibai asara ce babba alaji
hasbunallahi wa ni'mal
asara ce babba ai abin bai tsaya gare shi ba yanzu wannan malamin a kaddara zai yi shekara 10 da karatu ko 20 mutum nawa zai karantarwa sannan experience kin da ya samu yanzu malami nawa bai da wannan experience kin ko experience wanda gari shi wanda yake dauke da ita sannan shi wannan yaron misalin da ya basuwa duk malami yanzu zai shiga cikin daddar a duniya
to yanzu zai iya zuwa cikin makarantar kauye ya ce ma yaro tashi ka tai kai kaza sai kyale shi da yadda ka
babu tarbiyya babu karatun kuma
babu
karatu inda bai iya baka karatu to kuma yanzu yushe zaka samu karatun wannan kullun abin da muke jan hankali gare shi muke cewa musulunci ya babu addini wanda ya tsara yadda duniya za ta tafiya daidai wallahi da addinin musulunci amma ga misalan ne suna faruwa in ma baka yarda da aya ba baka yarda abin da muka faɗa ba to gashi nan kana gani kuma baka yarda ba shikenan mun baka lahiya sai in ka gani sai in ta kai gare ka kasa akwai wanda bai kasa akwai wanda hankalin jiki ne da shi
to
ba mun ce shi jaki bane a hankalin jiki ne da shi wato kasa shi jaki bai garewa sai an dauki sanda an yi mi an bashi
bam
sannan yake garewa ko to akwai wadanda ba su taba gane abu bai da kyau ba sai in ya kai gidansu ko ya kai ga jahasu ko ya kai ga garin su ko ya kai ga matar shi ko ya kai ga dan shi ko ya taba shi sannan yake garewa wanda shi ne
sanadi shi wani an duk abu bai faru ma gidan shi ba ma
da
an ce gidan wani ya kokara
shi wani in Niger ta kone ne ba gida ne ba shi bai san ma ana matsala a Niger ba ai yana daga cikin abin da ya maida mu baya tunani wannan tunanin na muke da shi mutun na ganin banna ta taso ana cewa a kashe yana gani a'a ai shi ba sai an taba wannan banna ba tunda ba ta shahe shi ba ba ta shahe wani nashi ba ba ta shahe jahashi ba ba ta shahe garin su ba ba ta shahe wani ba to in ta kai ga garin ku to kuma yanzu ya za a yi
har ma ina kiranin bata shahi kasar su ba alga ta malam a wani lokaci akwai wata kalma da mutane masu ilimi suke fadi idan abu ya faru a kasar Sin misali Zambarwa kakkai tsammanin ba zai samu bai faruwa a kasar ka ba saboda ai an ba da misalai da aka yi corona ina ta fara
daga
can amma a karshe kai kana ganin nan ka wurin da nisa gare me zai kawo shi nan to shine ai suke cewa engagement din
ko ka kama alaji aje wannan yanzu muna zamanin internet
so
labari ya dauki da gaugawa abinda duk ya faru in ya yadu a duniya ai ya zama misali ga kowa yanzu duk wata ragaita da aka yi wasu kasashe ta fado mu nan ranga ta ina take zuwa wani ya ga wani ya sa wando ya zazzabo ta kashin shi ga hili shi ma yanzu ya dauka nan ranga ba mu sani ba sallan ma yanzu ba wai tasu ba ta wasu ka batawa tunda mutun na sallah ta kashin shiga hili kai yanzu
kai ba ni zuka ba shi ba shi da ni ba ni iya wai yanzu an kana kallon
to shi da Ali
mutum
in shi da Ali mutum
kai da iman ne sai dai a hakuri wallahi wala Allah ga ta wala sai dai a hakuri
Allah Allah kai
kuma ana sa maka sai ka dan yaro matashi wala kila saboda yayi karatu amma duk da haka bai bar waccan aqida ta wannan ba
kware ko alaji ya shiga
mutane ya duka
abin Allah da yake kyauta shi yasa wallahi iyaye idan ba a tashi tsaye ba wallahi ƴaƴan nan da ku muku yana ba su da kansu za su kashe ku
mallan
su za su kashe ku bari garin sun yi banna wani gida kana jin dadi wallahi danka zai kashe ka muka yana ba saboda mutu kaina shan kwaya yana kashe malamin shi wallahi kai ma kashe ka zai
a wani zamani idan ka dauki irin wadannan abubuwan mallan ana kokari amma saboda kyalewa da ko kuma ina nihin ba kyalewa ba kamar yadda ya matasa suke kwankwadar shaye-shaye
kayan maye
kayan maye ta kowace fanni yanzu in ka dauki ƴan abubuwan gara ake zuka tur mai dan ciyon nan irin masifar da ake sa a cikin sa Allah ya yi wa ne
kwarai da gaske ai yanzu giya suke sa a cikin ruwan sannan sama daga suke sawa ka san wancan na Larabawa da tunda din kasashen Laraba aka ba suna ganin kauyanci
abun gani
kauyanci suna ganin ruwa ake sawa a dan debo dan wani gawayi a to su yanzu can da abun ga giya suke sawa mai karhi sai su kawo daga su aza saboda abin sama da kasa duka
sama da kasa
aljanna masa
gani
sama zahi kasa zahi
gani ba akwai wani lokaci mun sha bibiyar jami'an tsaro ƴan sanda waɗanda suke kula da hana kawo miyagun kwaye ko ku hana shan miyagun kwaye nan garin kusan kusanin watanni uku in ina tuni ana bibiyar su dare ko rana mun yi rahotanni daban-daban na hana waɗanga abubuwan tsakanin makarantu da sauransu sun yi kokari amma lokacin abin sai ya shiru amma yanzu ka leka a cikin garin nan da dare ka gani
wato ka san ya ka ji ka san shi abin da ya kamata gwamnati ita za ta yi doka ne ta hana abu ga hili
to
iyaye su yi kokari tun da gidajen su ake aje waɗannan abubuwa
su hana
su dauki mataki
masha Allah
a unguwa ku yi komiti wanda za ku kula da waɗansu matsaloli na ku gwamnati ita kadai ba ta iya controlling duk matsalolin rayuwar mutane wannan yana daga cikin matsalar da ba masu mu taba wannan abu na biyu matsalolin dokokin Africa in aka yi su da zahi ba a bibiyar su da sun yi dan kwana biyu sai a ga an mance da su kuma an cika bunda ake shi yasa dokokin ba sa kai labari daga cikin abin da ke sa dokoki ba sa kai labari saboda akwai waɗanda da su da matan su da ɗiyan su ba sa bin dokokin ƙasa
to dokokin kansu suke
bi ma'ana ku bayan su ne ku za ku aiki da dokar ƙasa saboda ba ku da kuɗi ba ku da matsayi amma su da ƴaƴan su da matan su da su ba za su bi dokar ƙasa ba kaga ba yadda za a yi doka ta ci nasara a ƙasashen mu na Africa
sai aka musulunci ya yi
tsari eh sai kaga mutun yanzu aka doka an kamo mutun 40 duk sun yi lahi iri daya an ce wanga dan wane da ko dan jahar wane da ko dan kabilar wane da an cire shi daga cikin gidan kasu an bar saura kaga dokar ba za ta yi tasiri ba
shi musulunci mai tsari akai
a'a ai doka an ce doka
wannan doka ta duniya ce ai tunda su saura ba sabinta amma shi musulunci yayi tsari akan doka kowa bi doka
kowa ya bi doka don kowa bawan Allah ne don babu wanda ya halicci kansa kuma babu wanda a saman Allah shikenan ai ba wani abu da ba sannan dokokin duniya su turawa a kasashen su ko shugaban kasa wajibi ne bi dokar kasa
na gani ai
to amma yanzu kai ka aza doka kuma kai ka kibi matarka ba ta bi ba danka bai bi ba ka ce mutane su bi shi mutane bayun ka na ko kuma kake nufi shi da bin tambaya anan
shi yasa abun bai bai
ya na ayi alaji kowa wato dibo bari ka ji bambancin mu da Afrika ka yi mu shiga cikin maudu'i mu duk da yake lokaci yana
magana
dibo shi bature yana alfahari na da ya bi doka
har ikirari yake
hajjin dadi ya kai in ya taka doka kuma ya biya abinda an ka ce wannan yana bishin dadi shi ko dan Afrika yana alfahari da abu biyu ya taka doka ba a yi mai komi ba ko ko ya za a yi dokar ga da an kai ya kauce mata
wadanga abu
shikenan ai dokokin ba su yi doka ba ta yi wani na da alaka da wani ko ko ina da wani ko ina da wani babu doka
irin wannan dai
wannan abubuwan su sun ka kashe mu ko ba wani da zai kawo mu na magani ba mu ne za mu kokari mu kawo iya gurgurdon halin mu Allah ya kyauta
siyasan duniya
Alhaji Allah subhanahu wataala a cikin suratul qasas ya ba mu labarin wani shugaba da aka yi wanda ya gabatar da wadansu siyasoshi da ya tafiyar da gwamnatin sa ita ce gwamnati ta Fir'auna
na'am
an gare ku Fir'auna sarki ne amma ai sarki shine ke tafiyar da komai a wannan lokaci kenan matsayin gwamnatin sa Allah subhanahu wataala a cikin suratul qasas Allah ce inna fir'auna ala fil ard Fir'auna yayi girman kai a bayan kasa an gane ku to nan girman kan nan shi ake fassarawa da siyasa ta dictature la dictature kamar shi ke cewa dictature yayi girman kai menene girman kan Fir'auna girman kan Fir'auna abu ne mai girma saboda Fir'auna ya ce shine abin bauta a cikin suratul qasas Allah ya ba mu labari wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san akwai abin bauta ba in ji Fir'auna in ba ni ba sannan Fir'auna yayi girman kai a bayan kasa dan yace shi bayan ma wato abin bauta ne ubangiji ne domin yace shi rabbu ne Allah ce fa hashara fadada fa qala ana rabbukumul a'la rabbu rabbu shine al khaliqu al maliku al mudabbir al khaliqu wanda ya halicci komai al maliku wanda ya mallaki komai al mudabbir wanda yake tafiyar da komai sai Fir'auna ce shine yake tafiyar da komai ma a duniya to kaga wato shi yasa Allah subhanahu wataala fada a cikin suratul naziat ya kama fir'auna akan laifi na farko da na karshe fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula Allah ya kama shi kamu na laifin da ya na farko da yace babu abin bauta sai shi sannan kuma da cewa wato shi ubangiji ne to waɗanga abubuwa fir'auna ya san ƙarya yake yi domin cewa kai kai halitta ko san ba kai kai halitta ba
baiwa
to sannan akwai abubuwa da ake bi na yakar irin masu wannan tafiya ka fahimta fa su in kanka dictator ta samu wuri to mutanen kansu suna rayuwa ne irin ta dabbobi
subhanallah
eh to mutun ya zo maka da abu kai kana da hankali Allah ya baka hankali da zaka bambantawa shi ya ce shi Allah ne lokacin da annabi Ibrahim ya tattauna da Maruzu wanda suke cewa da Maruzu din shi sun shiga cikin nasibi amma dai tabbas an tattauna da wani mutun sarki yace shi ubangiji ne na rayuwa da kashewa annabi Ibrahim ya ce ubangiji na shi ne wanda yake rayuwa yana kashewa ce ni ma ina rayuwa ina kashewa sai kamo mutun biyo ce aka shi wannan abar wannan to kaga sai yana so to kaga yana so ya wawaitar da hankulin mutane ai wannan rayuwa ba kai ka halicce shi ba ka samu
rayuwa kuma ka kashe shi
to kuma kashewar da kai a'a da izinin Allah ne ka kashe don in ka so kashe shi Allah bai so ba zai mutu ba to amma da annabi Ibrahim ya gane gigitacce ne ya so ya wasa da hankalin shi sai ce ranar Allah tana hitowa da gabas ta fadi yamma ka hido ta ka da yamma ta fadi gabas
sai zance bace
shikenan
sharu
to fir'auna ya ce shi Allah na kuma shi ke tafiyar da komai babu wani mu yace arbukumul a'la ba kai ya kaje ce ko akwai alloli shine top paske Allah bai yiwa a samu Allah biyu to amma shi a nashi tsari ma ko akwai allolin a dauka to shine ubangiji top kaga akwai wanda yace yahi Allah shine fir'auna to yanzu dan wani yace yahi ka kai dan adam ga wanda yace yahi Allah gaba dai akwai wani ba wai shi Allah bane rabbukumul a'la
haka
to anan yadda za a kamo fir'auna akwai hanyoyi da za a bi
na farko ka kamo fir'auna algata malam ya kamata wannan ya zama kamar sako ga mutane tunda kai kana da hankali Allah ya faɗa maka kai mai hankali ne ya kamata in wani abu ya zo maka kai aiki da hankali wanda
dama in babu hankali aiko shari'a ba a ce ka bi ba Allah bai magana da mahukunta cikin Qur'ani to yanzu fir'auna ya ci shi abin ga kasar da yake mulki bacin kasar Misr ne lokacin da annabi Musa ya roki Allah ya ce rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin Allah ka tsare ta daga mutane azzalumai lokacin da annabi Musa ya gode ta madiya da mi wannan dotti da ce mai la ta khaf najauta min alqawmi adh-dhalimin ka tsira ashe Allah za a ce wa shi na da mulki wani yanki bai da mulki a wani yanki
a ce ya tsira
kaga bambancin mulkin Allah da na wani kenan in ka taya wata kasa kai ba kowa bane
na dai ke
a yo tsaron ba ka da ai
kamar mutum a ce an ce ya gudu daga yankin kasar su
yanzu ta kasa ko ba kai gudu ba in ka tsaya ta kasa kai ba kowa bane a'a kan ma kai gudu kai a president an exercise suka ce ko to yanzu in ka tsaya ta kasa da ba taka ba kai awwa bako
baka zartar
a ni za ka cewa
baka hana
baka kai daga kasan baka da wani abu na cewa
kin kware
wannan kenan to hatta daga kasashen Africa yanzu da su kan makansu sun kan bakansu sai shugaban kasar Turai zai kai abin da ya ga dama yanzu sun fara cewa a'a tsaya can ka faɗa ma mutanen ka abin da ka so mu ko ka bar mu nan mu yi namu hadda su da addan tsoro-tsoro mu halakan mujikin su kaga ya nuna cewa ba kowa ne addan mulkin duniya ba Allah ne addan mulkin duniya abu na biyu wanda yake sa aka mu fir'auna shi fir'auna ya ce Allah ne shi Allah lam yalid wa lam yulad Allah bai haihu ba a haishi ba shi ko fir'auna an san uwa tai an san uba ne kuma fir'auna na aihuwa fir'auna na da mata dan Allah ya faɗa cikin suratul tahrim wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun fir'auna na da mata Allah na buƙatar mace Allah shi duka ma mace shi mata biyayya saboda shi bukata shi zuwa gare ta Allah bai bukata to kun fir'auna na bukata to sannan kuma Allah na zuwa dush ko ba karku'i ba ka sujuda sai ka duka maka shi
dole
billahi alladhi la ilaha illa kai sallah Allah ya maganin ka to yahi kowa karhi duniya
to
a ba alai to yanzu
da ka ci to
wanda duk yace shi wani abu na
eh
to yanzu a barazan can ubangiji da halicci to a to dai kai mai iskanci ka ce yau to zamu gwada ka da kai zan yi sati biyu ba ruwa na da kai kuma babu ruwa ka da ni
a in mutum yana da ƙarfi yana jira kai dan bai dauki wata guda malam
a to wai a dan dauki ne sati biyu dan sati biyu ka
sati
ka
ci to
bai cin shi yasa to ya yi kowa girman kai sai ka bi ɗo shi sai ka kawo shi kuma sai ka ɗauke shi ka sa shi kuma in ya buƙaci hita ko baka duka ma Allah ba kai kahiri na baka sallah
sai ya hito
ba ka ce kai arni na baka sallah baka salati baka ta musalla wallahi sai ka duka ba kashi wallahi ko kai shi da tsayi
ko a tsaye dai ka kai sai ya
ba su bayar da dole na sai an da wuri a duka ko kai shugaban arnan duk duniya in baka duka ba Allah baka duka maka shi to kai daga rashin lahiya ka ci tuwo ka buƙaci mace ka buƙaci kuɗi ka buƙaci sojojin da su baka kariya kai Fir'auna kana da sojoji Allah ne zai da sojoji inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to yana da kyawo mutane su waye diktatoriyar haka da ake yakarta in mutum na da girman kai nuna maka ba komai ba akwai hanyoyin da ake bi
a cikin tsarin musulunci
a cikin tsarin musulunci inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shay'an sai Allah ce fir'auna ya maida mutanen kasar shi shay'an wato jama'a
jama'a
sai ya rarraba su abinda ake kira wato discrimination ana son a bambanta wani da wani wannan siyasa ita ce ake kira siyasa ta segregation kamar yadda turawan faransa sun ka fada ko apartheid wadda an kai a kasar East Africa descent a nuna bambanci ta rauniyar raunin fata a shefir aune da cikin wanda suka tabbatar da wannan siyasa hede shekara 1000 a duniya ba turawan suka fara ta ba da suka zo ne suka nuna muna da kuma bakakken Africa da ake nuna ma da kaza da kaza da bakakken Africa descent da aka hada musu kasar su sai da aka yi fitona fito da kyar suka samu suka kwace kasar su ina fata ana fahimta ta to waja'ala ahla hashiya an ashe Allah subhanahu wataala da ya halicci mutane kabilu daban-daban launi daban-daban ya ba su yare daban-daban ya hudu yasa yayi haka hikima ce dalilin da kaji Allah ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu
haka
mun halicce ku inji Allah ya ku mutane mun halicce ku min zakarin wa unsa daga namiji da mace waja'alnakum shu'uban muka sai ku ka zaman to yanki yanki nahiya nahiya wa qaba'il kuma muka sai ku kabilu amma Allah ce li ta'arafu don ku san juna malamai sun kace la li taqatalu li tataqatalu ba don ku yaki juna ba wala li tatahasadu ba don ku yi hasada da juna ba a'a ku taimaki juna ku yi aiki tare duk asalin ku guda ne daga annabi Adam kuke kowa da romani an kalice shi
Allahu akbar
in ka hidda annabi Adamu da Hawwa da annabi Isa kenan kowa da mani an kalice shi to menene zaka nuna wa mutane wani abu
ban gani ba
to sannan kuma Allah yace suna daga cikin dalilan da ke nuna shi Allah ne ya halicci mutane ya rarraba mabanta musu launi da yare wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin qul lil alamin aw taqra'a hafsi ya karanta lil alamin sauran sun karanta lil alamin to yanzu yana daga cikin dalilin da ke nuna akwai Allah khalqus samawati wal ardi halitta samai da kasai ba wanda halicci su in ba Allah ba wa ikhtilafu alsinatikum sabanin harshen ku ba wai ana nufin wanga harshen shi baki ko jama'a na ana nufin yare wanda kuke magana da shi alal da ake magana amma ana nufin abin da ake magana wanga yana larabci wanga yana faransanci wani ma yana iyayen yare daban-daban daban wa alwanikum da launin ku Allah ya ga dama ya bambanta muku ashe lokacin da kake nuna kai wani saboda launi ko kaza to jahilci ne tare da kai lokacin da kake son ka kare da wani launi ko wata dabi'a abin da kabila a duniya to waye halicci duniyar duniyar duka Allah halicce ta waye halicce ko Allah yace ya ba kowa wurin zama kace kai baka yarda wani shi zama
ne zama wuri da ba
to kai kuma asuwa kai ka halicci duniyar ko kai ka halicci mutumin ko kai ka bashi arziki ko kace yare ka ba baka yarda da shi ba waye zabi yare Allah ya halicce shi asalin
annabi
ya gaji asalin yare akwai magana da dama duk yake Allah yace wa allama adama al-asma'a kullaha sannan Allah yace shi yake halitta mutum irin yadda yake so wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun Allah ya hakke halitta mutum kuma ya zabi
irin yadda yake so
to wani na yayi sun kai shawara da shi da Allah Allah yi shi dogo wani na sun kai shawara Allah yi shi gajeri wani na sun kai shawara Allah yi shi mai kiba wani na sun kai shawara Allah yi shi mara kiba wani na sun kai shawara da shi da Allah Allah shi shi cikin kabila kaza wani na sun kai shawara da Allah Allah shi shi a zamani kaza ko kasa kaza ko lokaci kaza ko ya hito cikin kabila kaza ko family kaza da wa kai shawara Allah ne ya ga dama yi ka cikin kasar da yake so zamanin da yake so cikin yaren da yake so cikin yanayin da yake so ga irin kuma yadda ya ga dama halice ka to sai ka zo kana cewa wani dogo na dan karen dogon banza to
karen dogon banza
ba shi kake zagi ba Allah ne kake zagi don shi yi shi haka nan
kai
kana zagin yaren wani shi halicci yaren Allah halicci wannan yare kenan Allah kake zagi amma baka son kai to a gane
subhanallah
to wai yaren shi
ana kuskure
a to dan karen dogon banza dan karen gajeren banza dan karen mai katon kai to wai mai katon kan shi yayi shi in shi ga yi shi shi gyara maka ne wurin kasu in kai kai wurin kai da kaka so ka
gyara shi
Allah kake zagi amma baka son ka hito ga hili ka hoci
an kare
inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an to shi'an kin nan sai malamai sun kace akwai wata siyasa da turawa suke cewa divise pour mieux régner ko divide and rule to wannan siyasa ashe fir'auna ya aiki da ita to sai turawa a yanzu sai suka kirkiro ta
nan muka son mu zo malam
to yanzu
lokaci yayi
a tsaya mu dan bada misali yanzu turawa da suka zo da wannan ya suka yi ba duniya
eh
sai suka yi kokari dibo dibo Africa
to
suka rarraba ta irin yadda suke so
suka ciccira ta
madalla
na'am
kasashen gabashin
duniya
larabawa suka zo suka raba akwai colony française akwai na Grand Britain Grand Britain sannan suka zo China Ingila ta dauka Pakistan Ingila ta dauka Iraki Alman ta dauka kahin a cita da yaki Siri France ta dauka kaga suka raba kasashen larabawa suka tahi a China a gabashin duniya suka zo suka yaki suka raba Korea biyu sai da tazzanta kudu da ta arewa saboda samu
wurin shi
Sudan suka dace ta biyu ga yankin musulmi ga yankin kristoci Nigeria ana ta kokarin sai an dace ta ga yankin musulmi ga yankin kristanci haka suke raba duniya saboda su ji dadin mulkin ta
ka san alaga ta mallan wannan magana ta tuna min da wani yake cewa duk lokacin da aka in kana son ka damar kan dawo yana dunkule babban a sa cikin kware a dama ya ce a'a sai an cicci
sai an ciccira shi nan da nan sai a samu abu
nan sai a dawo
kuma kai a ciccira shi a bare shi don a dawo ciccira shi to kaji siyasar da sai suka dauko ta shi yasa divide and rule shi yasa yanzu Ingila mutun nawa gare ta amma take mulki ta yi mulkin kasar da take da mutum miliyan 500 ko 600 irin kasar India mutun nawa take da su kuma banda yanzu dibo Ingila ha sun yi zamanin alfahari da cewa Ingila rana bata taba haduwa ba bata taba hituwa bata kwadi sai bisa ga mulkin su saboda su suka yi colonizing Australia da America sannan su suka yi colonizing China in ta taso tun daga gabacin duniya tun daga wajen China sai ta haɗe nan su Australia da America duk mulkin su na suna alfahari da wannan saboda mi saboda sun rarraba duniya dibo ɗan kai al'umma ɗan kadan ɗan tsiraru amma ta rarraba duniya ta wannan huska ta samu to shi yasa farriq tasud ka rarraba hankulan mutane in kana son ka jagorance su yanzu Africa har yanzu ba Africa ba ta yi magana da sunan Africa ɗan an jimilci ɗinkin duniya sai a ce colony française su tai wajen francophonie Ingila su tai kuma
ka kace ni
wa ga magana da sunan Africa Kadafi ma da yayi magana da sunan Africa kaka ta kai shi shine an ka fara samu da magana da sunan Union Africaine dai sunan African sauran sun ta hina da sunan su bangaren horenshi wannan can bangaren Ingila kasashen Larabawa ba haka da wadanga ko bangaren Russia wadanga kaza har yanzu ku ba matsayin mutane kuke ba ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an fir'aun ya aiki da wannan siyasa ba wai turana suka kawo ta ba divide and rule qur'ani ya faɗi ta dan haka ku daina zakkuwa kuna son nuna mana waɗanda abubuwa ne waɗanda yau ne aka fara su fiye da shekara yau mulkin fir'aun ya yi shekara 3000 ne ake zance fir'aun ya yi mulki to mine ne za ku zo ku kawo mu da to sai Allah subhanahu wataala ya faɗi siyasa kuma ta uku
to
inna fir'auna ala fil ardi mun kace fir'auna ya girman kai dictator
na'am
waja'ala ahlaha shi'an ya rarraba al'ummomin ta kamar yadda tura suke tararraba al'ummomin duniya dan saboda su ci gaba da balla yastad'ifu ta'ifatan minhum wagga kamar jumla ce ta illa in ji malaman wato balaga da tafsiri na alqur'ani shine don shi raunatar da wadansu mutane sai a zabi kabila mai yawan mutane a yaki wadanda ba su da yawa sai a zabi masu yawa kullun a ce su ne majority sai a zabi waɗanda adda ƙwararru da ilimi sai a jawo su a ce waɗanda su kaɗai na ƙabilar da attamu kenan sauran ba mu son su sai Allah ya ce yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin Allah ya ce fir'auna yuzabbihu ba rabaha ba yuzabbihu yana karkashe ƴaƴansu maza abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yana barin mata a raye Allah ce innahu kana minal mufsidin fir'auna daga cikin mabannata to anan wagga siyasa ce ta abinda ake kira extermination ka gane ko nettoyage ethnique da ake zance at-tathir to wagga siyasa ta yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum akwai maganganu da dama amma za mu fara da mallamai kafin mu shigo cikin su
wannan yanzu mene mallaman mu kare
babu lahi ko dan ji hakuri saboda wagga ba sati mai zuwa dole sai mun tsaya akan ta amma ina so in bada alƙaluma ne wasu sai suka ce fir'auna ya kashe mutum 12,012 ka fahimta abinda wadansu suke cewa kenan fir'auna ya yanke zabi 12,012 babu nasi ingantacce littafai ne tarihi sun ka faɗa amma idan aka kalli qur'ani abinda fir'auna ya kashe ba zan cin jari 12,012 bane dan fir'auna ya kashe bani isra'ila kahin a haifi annabi musa dan mamma annabi musa abinda yasa ta boye shi mahaifiyar shi saboda kada fir'auna ya kashe shi
haka
la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada annabi musa yazzan annabin allah ya dawo ya ci gaba da da'awa kuma Fir'auna ya ci gaba da kashe ƴaƴan bani Isra'ila dan masu ba shawara suka ce atazaru Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak qala sanuqtilu abna'ahum a wata qira'a sanaqtulu abna'ahum wato imam Nafi' da imam Abu Ja'far da imam Ibn Kathir kusa sanaqtulu abna'ahum sun karanta zamu kashe su amma wancan jamhur sanuqtilu zamu karkashe su ma'ana can farko mun yi da kadan kadan yanzu ko zamu yi mai yawa shi yasa ma annabi Musa tuna ma Fir'auna wa iz anjaynakum ko iz najaynakum qira'a min ali Fir'auna yasumunukum su'al adhab yuqtiluna abna'akum ko yaqtuluna abna'akum na imam Nafi' shi karanta yaqtuluna suna karkashe ƴaƴanku to dibo kafin a haifi annabi Musa wasu sun ce saboda an auna ma Fir'auna cewa bokaye sun ce mai cikin bani Isra'ila za a haifo wanda zai kashe shi amma zance mafi inganci ba dole ba ce wannan su Yahudawa al'umma ce mai sifa guda biyu duk inda suke a duniya na farko mutane yau inda ba su son yawa saboda ba su son cudanya da wasu
suna son zama
ko addinin su busu da wani ya shiga ba ɗan kadan ne to sannan kuma suna son sai sun mallaki kowa a duniya
tunda suna ɗan kadan
to kenan in babu sharri ma ɗan kadan ba su iya mallakan masu yawa shi yasa kaga kullun itlar ai gano su yayi hallaka su Fir'auna gano su yayi hallaka su mutane inda busu yarda su zama da kowa lafiya ba kuma su yarda kowa sai ya zama bawan su kuma su alhali ga su ƴan tsiraru to kaga kowanne yana ja musu bala'i zan ci a ce bokayen shi can tana yiwa bokayen shi amma mai mulki shi sai kowa sanin mai son mulkin shi
kware ku
mai mulki yayi kowa sanin mai son mulkin shi sai dai kariya zai yi baka amma ya san mu
ya san mai son
na karkasa to yanzu alhaji kaga kenan Fir'auna ya yanki jarirai tun kafin mi kafin a haifi annabi Musa bayan a haifi annabi Musa ya ci gaba da yankan su har an ka aiko annabi Musa annabin Allah ne ya ci gaba da yankan jarirai ya za a yankan jarirai na al'umma guda hiye da shekara 40 kuma a ce ya ci 12,000 ku dai wannan ijtihadin ku ne kuka yi wannan kuma babu laifi to sai magana ta biyu dan haka mu da bamu tare da wannan ijtihadi don gaskiya muna garin bai tahaddi da alqur'ani sai yuzabbihu abna'ahum yanzu nan za mu kankari a rashi shine yana yanka ƴaƴan su shine ake kira wato nan la domination to duk al'ummar da ake son a mallake ta sai an hana mata yawa duk al'ummar da ake son a mallake ta sai an hana mata yawa kuma kaji Fir'auna Allah ce yuzabbihu abna'ahum ya yanke maza wa yastahi nisa'ahum ya bar mata da turawa suka zo na Africa sun kashe maza sun dauki masu iya aiki katta mijiya karhi na bila'i sun tayi da su can su yi musu aiki sun kwashe mata masu kyau sun yi zina da su cikin bato wanda ta mutu sun yi suwa cikin ruwa sun tayi sun kashe can kuma sun ci gaba da musu bauta kuma suna zina da su suna musu rinon ƴaƴa yuzabbihu abna'ahum kashi kala biyu na duk zamu zo mu yi bayani kan shi ashe wa yastahi nisa'ahum sai bar mata saboda mi qatu
qatu
maji karhi
to
ka fahimta mu ga cewa qatta kana da karfi ka san kana da karfi in ana barin ana aihuwar su ana kashin uwayen su in sun ka girma kowa kake sai sun yi gunduwa gunduwa da naman ka sai ya kashe maza mace kuma shikenan ifkurfe ta tantabara akalai ka sa ku tawara akalai mai dadi in sun ka samu mai kyau su gama da ƴaƴan su kuma ta yi musu bauta ba ta da wani mataki wanda za ta dauka a rayuwa saboda ba ta da karfin jiki shi ko kato guda in ya gaurata wallahi ba kato guda ga tunkara ta yi ba to sai Fir'auna ya bi wannan siyasa saboda ya ci gaba da dominan su irin yadda turawa suke son su ci gaba da dominan mu kuma za mu zo mu yi bayanin asalin wannan mushkila ashe cewa za a hana al'umma ta yi yawa Fir'auna ya yi amfani da wannan siyasa a aikace cewa za a hana mutane su yi yawa ba siyasa ba ce wadda saboda turawa sun fahimci wani abu da shi za mu karkari dibo alaji turawa sun mallaki cana ta yi yawan da babu makamin da zai iya kashe su dole an dangana
a hakura
turawa sun mallaki Pakistan Pakistan ta yi yawan da ba yadda za a yi a mallake su babu makamin da zai iya hallaka su an dangana turawa sun mallaki India ta yi yawan da babu makamin da zai iya kashe su
to
hakura to yanzu sauran bayu biyu waɗanda ake tsoron su sulbuci
su wane
Larabawa
African
to yanzu in kun kai yawan China Africa Larabawa sun kai yawan irin India da na China ya za a yi a mallake ku ya za a yi a kwashi arzikin kasashen ku
masu kalamar sararamu a nan ne za mu dakata a cikin wannan shiri
mai taken siyasun duniya. Shiri da muka zo kashi na tara a yau, kashi na tara masu kallonmu da sauraronmu, shiri ne da muka fara don isar da buɗewa kwakwalwa a kan al'umma su san siyasun duniya. Ba dole sai ka tsaya maganar siyasar ƙasarka kullum kana jije wuya ba, ka san labarin duniya da siyasar duniya da yadda duniya take tafiyar da siyasar ta a cikin al'umma a ƙasashe daban-daban, a ƙasashen duniya, a ƙasashen Afirka da dai sauransu. Tare da malamin da muke gayyatowa a kowace rana ta Lahadi a wannan ɗakin magana, idan kuna tuni a lokacin da muka fara wannan shirye-shirye da shi, sai muka ɗauki wani fanni na zaman lafiya da shi ne muka fara, sai da muka yi shi ina ji kashi na
6 zuwa 7
zaman lafiya. Me lafiyar, ya ake kiwonta, ya ake zamanta, ya kuma ake tafiyar da ita? Mun yi shi sai da muka yi shi so 7 a wannan ɗakin magana. Mun ji yadda lafiya take, ashe lafiya kai kuwa jiki ce, me yasa kake kiwonta, me yasa kake neman mata yadda za ta yi ta samu lafiya ita lafiyar, amma baka kiwon zamanta? Duka mun yi irin wannan shirye-shirye. Wannan shirye-shirye da muke yi suna zama tamkar mabuɗin kwakwalwa, sannan suna zama jami'a ce akan al'umma.
Gaskiya
mutane sun karanta kuma suna ci gabar karantuwa a wannan sashe da muke yi na wannan shiri na musamman.
Gaskiya
daga kasar mu, daga kasashen duniya, muna samun sakonni sosai, musamman dalibai masu neman ilimi ya kamata su san menene duniya, ya kuma ake tafiyar da wannan duniya. Kuma duk wannan fannin da muka dauko, muna dauko ne ta fannin da musulunci yayi magana, magana ta Alkur'ani, magana Annabi Rahama
sallallahu alaihi wasallam, kuma da maganganun masana ma na
Turai, na Turai muna dauko,
muna dauko da na malaman musulunci,
kuma ana kabla
da tarihi da hujja,
da hujja kamar da wannan mutane na America ya wata magana makon
Martin Luther ba,
ko nan da gaba nan da shekara 40
kwarai ko kuma ta
ta tabbata. Kuma ai shi ba me aka ce ba mini da aka ce ba waliyo bane, amma
gaskiya
ba ilimin sa da tunanin sa ya bashi wannan
kwarai da gaskiya, kwarai da gaskiya.
Muna godiya masu kalmar da salamu da kuke bira mu sarrafa kafa, kuma ga duk wanda yake son karin bayani walƙila ya ga lambar shi malami abokin tafiya, ko kuma lambobin da waɗanda suke gare mu, dukkan mu ana iya bibiyan mu a cikin shirye-shiryen mu. Sannan muna da zauren da muke isar da wannan karatu a duk inda muka kare shi a duk lokacin da aka gama.
In gaskiya ne,
ai sai an
ga
Malam Isa Fartaje.
Eh, kwarai da gaske, markas ba.
Fartaje. To wasu kalan mu bari mu ji malami muna addu'a, saboda kasan muna buƙatar addu'a da mu da kuma dukiyar mu da al'ummar musulmi da duniya. Bismillah malam.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
مسو كلمة سرارمو سيما كونغو بي إذا الله يعي مزام الله فيها.